A yau da Najeriya ke bikin cika shekaru 60 da samun ƴancin kai. Mazauna birnin Abuja sun ga manya da ƙananan jiragen yaƙi na kai komo a sararin samaniyar birnin dauke da tutocin Najeriya. To ko menene ma'anar yin hakan? Tambayar kenan da na yi wa babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar.
Shawagi da jiragen nan sun yi saboda a tuna da ofisoshi wanda suka mutu a dalilin yakin basasa na Najeriya ko kuma wasu wurare na yakuna daban. Mutane kamar su Kanal Shito Alawo na farko wanda ya jagoranci wannan runduna da sauran mutane masu yawan gaske waɗanda ofisoshin wanda suka rasu su Nasar Abdallah, su Basiru Ado. Da mutane dai da yawa muka ga cewa ya kamata mu dauki wani dan lokaci mu tuna da waɗanda suka ba da rayukansu saboda Najeriya ta ci gaba. To wannan shine dalili na wannan shawagi. Wannan jirage da suka yi shawagi kamar wato muna daɗa godiya ne ma waɗanda suka ba da rayukansu saboda Najeriya ta samu zaman lafiya kuma ta ci gaba.
Tun dai bayan samun ƴancin kai, Najeriya ta yi fama da matsalolin tsaro iri daban-daban kamar yadda ƙwararre Farfesa Muhammad Tukur Baba ke mana ƙarin bayani.
Akwai juyin mulki da sojoji suka yi wa fara hula na farko bayan kamar shekara 5 da rabi da samun ƴanci. In ka duba zaka samu suka kawo wani irin katsalanda ga siyasa da ci gaban ƙasar nan. Bayan yakin basasa zance kalubalen da suka samu Najeriya na ɗaya dai mai tatsine kuma an yi shi a Kano, an yi a Maiduguri, an yi a Yola, Gombe da wasu sassa na Kaduna. Sai kuma rikicin kabilanci da na addini da aka yi a kudan in Kaduna da Kaduna da sauransu a can arewa maso tsakiya da kuma jihar arewa maso gabas akwai takaddama da suka yi ta faruwa tsakanin Jukun da TV da Kutub da Chamba da Fulani da Hausawa. In ka koma can kudu maso yammacin Najeriya akwai takaddama da aka samu wanda yake kira na June 12, takaddama da ya tashi bayan zaben Abiola da aka yi, shi ma wannan za a dauka wani babban kalubale ne. Juyin mulki da yaso ya barar da mulkin baban gida na godin Oka.
To shine cikin shekaru 60 da Najeriya ta yi da samun ƴancin kai, a iya cewar Najeriyar nasara ta samu ko kuma koma baya. Dr. Kabiru Adamu mai bincike kan shanin tsaro ne a Najeriya.
Idan muka duba shekara 60 Najeriya ta samu ƴancin mulkin kai daga Turawa, za mu iya cewa a bangaren tsaro an samu wurare da yawa da aka samu nasarori da kuma wurare da yawa da za a ce an samu koma baya. Amma dai in muka diba jimillansa duka gaba daya, za mu iya cewa lalle an yi nasara. Dalili ko don cikin matsalolin nan duka babu guda daya wadda za a ce ta hana ƙasa ta tahiya ko ta tsunduma ƙasa a cikin yaƙi wadda ya mayar da ita baya ko ya sa ta a cikin wani yanayi wadda za a ce ta koma baya. Ba shakka akwai matsaloli da yawa.
Tun dai bayan samun ƴancin kai, in ka ɗebe yakin basasar Najeriya, babu wani barazana tsaro da ya girgiza ƙasar kamar tarzomar Boko Haram da a yanzu ke shiga shekara na 11.
The command center will be relocated to Maiduguri and remain until Boko Haram is completely subdued.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke bada umarnin maida cibiyar bada umarnin yaki zuwa birnin Maiduguri yayin shan rantsuwa a wadi na farko, inda ke cewar cibiyar za ta kasance a can birnin Maiduguri har sai an kawo ƙarshen Boko Haram. Ba za mu yi ikirarin kawar da 'yan Boko Haram ba har sai mun ceto illahirin 'yan matan Chibok da masu ran waɗanda masu ta da ƙayar baya ke ci gaba da yin garkuwa da su. A wannan gabar dai 'yan Najeriya da ƙwararru na da bambancin ra'ayi, shin an karya lagon Boko Haram din ko a'a? Haka ma batun yake ga 'yan matan Chibok. Wani abu mai ji hankali a baya-bayan nan shine yadda Boko Haram ke ƙara bunƙasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, da dukuwa da ƙoƙarin da gwamnatin ke cewar tana yi. A baya-bayan nan dai mayakan na Boko Haram sau uku suna kai hari ga tawagar gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum. Al'amarin da masana tsaro irin su Dr. Garis Gololo ke cewar akwai abin da hakan ke nufi.
Ya nuna threat ake nan, ya nuna cewar tsaron nan na ƙasar nan ana wasa da tsaro na ƙasar nan. Gwamna guda ai akan nashi su uku.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta yi ƙoƙarin magance matsalolin tsaro da ke fuskantar sassa daban-daban na Najeriya, kama daga rikicin na Boko Haram masu satar mutane da neman kuɗin fansa, 'yan bindiga daɗi da sauran nau'o'i na fashi da makami da kuma amfani da manyan bindigogi akan fararen hula. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.